tasowa kamar Nigeria. Matsaloli na nuna bambancin ra'ayi, addini, kabilanci da kuma rashin shugabanci na gari daga matakin tarayya har zuwa na kananan hukumomi. Masana dai sun tabbatar da cewa waɗannan matsalolin sun taka muhimmiyar rawa wajen rura rikicin NSAS da ya haddasa asarar rayuka da dimbin dukiyoyi a Nigeria. Daga birnin tarayyan ƙasar Abuja, Shamsiyya Hamza Ibrahim na ɗauke da wannan rahoton.
Zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sanda ta SAS da ake zargi da cin zarafin al'umma fiye da kima a ƙasar ta tafi ta bar baya da ƙura, inda aka samu rarrabuwar kawuna ta fannin ƙabilanci da addini, kamar yadda shugaban al'umman Pikba Mr. James na yankin da aka ƙona shaguna da motocin al'umma sa'ilin da rikicin ya ɓarke Abuja ya ce.
Even shops were bought, the house shops where there is a place in my community, the opposite police container, where house are those there, and one of the mosques was bought, and the Akapone mosque didn't die, it's not Kasua, didn't and the one to Shabunana, Yambere, Akapone, so some of the one, and the other Kaya Chikangaria, Tura, Yakora, and the other one, the other one, and the other one, and the other one, the other one, and 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 the
A duk lokacin da aka samu rikici irin wannan a Najeriya, ana yawan nuna wa malaman addini yatsa a game da yadda rikicin ke ta'azzara ta wajen irin hudubobin da suke bayarwa ga mabiyansu, inda su tari da dama suke kaucewa daga koyarwar addini. Sheikh Dahir Bauchi, babban malamin addinin Islama ne, ya horar da malaman addini kan su tsaya kan abin da ke daidai.
Yan wana wanda ake kira mu malamai ba saboda manyan malamai sun riga sun rasa umbar ilimu, ina jawo hankalinku ku ji tsoron Allah. Duk abin da mutum yake nema a wurin Allah, kowane irin mutum ne to ya fara kaddamar da tsoron Allah. Duk abin da kake nema yana kunshi a cikin tsoron Allah, sai ka ji tsoron Allah za ka same shi da sauri, ko na duniya ne ko na lahira ne. Saboda haka nake jawo hankalinku mutanen da ake kira mu wai malamai, mu zauna kan gaskiyarsa, an umarce mu da mu yi adalci. Balle wanda yake mai anguwa ko wanda yake shugaban state, shugaban local government ko shugaban state, balle shugaban kasa, an umarce mu ku yi adalci, idilu ku yi adalci kullum.
Malam ya kuma kara da cewa
abin zan ga gwaji zai yi tana da kulli tana da ido, kullun da yana ji mata abin da mutanen kasa suke faɗa, idon da yana kallon abin da mutane suke damuwa da shi, matsin rayuwa da rashin abinci da rashin aiki da rashin kiyaye rayukan mutane da rashin zaman lafiya, duk abin da dole ne ta kiyaye bayan da ne wanda Allah ya dora mata.
A nasa bangaren shugaban gudanarwa ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya a Najeriya, wato Global Peace Foundation, Reverend John Hayat ya bayyana yawan kawo addini al'amarin da ya shafi ƙasa baki ɗaya a matsayin rashin adalci.
A kullum duk ko da menene ya taso, mu yi amfani da hankalinmu mu gane bambancin da ke akwai akan abin da ya tashi. Kada mu yi sauri ko mu yi hankalin kawo addini a ciki. So idan rikici ya tashi, kowa ya ga amfani da saninsa ne ko ya goyi baya ko kuma ya yi alawadar da rikici. Amma rikicin da ya taso kwanakin baya, kowa ya sani da cewa ba rikicin addini ba. Wanda sun so su kawo addini a ciki sun yi wuta. Domin damuwa ne na yan Najeriya, damuwa ne da ake neman gyara a Najeriya. Kada mu rika kawo wasu rikici da suna da mu haɗa su da addini. A wani lokaci addini sai sa a gashi a wata fuska daban. Abin da ya kamata yan kasa suke so a yi musu, kamata a yi wa yan kasa ba domin addini ba. A wannan kasa ba akwai da ma ba musu ba, akwai wanda ba Krista ba. To duk wanda ya kawo maganar addini a cikin abin da ya zama na ɗan kasa, to bai yi wa waɗanda ba musulmi ko Krista adalci ba, domin ya manta su ma suna da haƙƙi a wannan kasa.
Rikidewar zanga-zanga zuwa tarzoma a Najeriya ba sabon abu ba ne. An sha samun tarzoma na addini da kabilanci a lokuta da dama a kasar sakamakon zanga-zanga ta lumana akan abin da ya shafi kasar. Sai dai ba kowa bane yake jin daɗin aukuwar irin haka, kamar yadda Igwe Martins ɗan kabilan Ibo ya zargi 'yan siyasa da rurrutu wutan rikici.
Ba kabilun da ba so zaman lafiya ba a Najeriya. Masalan mu a kasar mu shine sai an fito abu da daraja za a kawo siyasa ciki. Abin da ya sa ci gaba muna da masalan ci gaba kasar mu. Duk wurin da ɗan siyasa ya riga ɗan Najeriya shiga, duk ya fito daga wurin za a fara rigima. Abin da ya sa ya kamata matasa mu haɗa kanmu mu shiga kafin ɗan siyasa ya shiga. Saboda ɗan siyasa ya shiga ya fito, matasa da mutane sun shiga za a fara rigima. Saboda su ne wanda suna sa kabilanci, su ne suna sa siyasa addini dan burin su ɗaya. Amma muna so mu goge a matasa mu haɗa kanmu mu shiga wuraren da mu faɗa gaskiya kafin siyasa ya shigo.
Zanga-zangar hukumar NSAS ta kawo zargin juna a tsakanin manyan kabilun kasar abin da ya yaddada lalata makasudinta. Shugaban asalin ɗan birnin Abuja ɗan Ladi Jeji Oida yana ganin babu abin alherin da zargin juna zai kawo al'umma.
Allah ya yi mu a Najeriya kuma ya yi kusan 300 fiye. Ni ina ganin abin kotu masa. Ni yara ko mutane tare ba bara ya tashi. Da zaran gwamnati tana nan tana hukuma tana kallon mu. Bana tashi a shiga gyara. Ba a ce wannan ya kawo nan farawa na kai kawai ya ga ka zama. Amma a ce wannan ya kawo nan wannan ya ga. Amma halin da ya mai da mu kusan Najeriya ya ba mu addinin mu ya ba mu yare mu kuma muna nan shekara ina an wuce shekara da yana kama kami. Ai gyara abun da kowanne ba wannan maganganun bai tashi.
A cewar Basarakiya Hajara Bello kilishin magajin garin Katsina babu alheri da rikici da tarzoma zai kawo a Najeriya.
Gaskiya ya kamata mu maka mu fada. Najeriya kasa daya ce kuma ya dace a ce mun hada kawunan mu barbarin baraka tana shiga har ana samun tashin hankula ana kashe-kashe babu gaira babu dalili. A hada kai a zauna lafiya. Ko da yaushe ina kira ga mutane dan Allah dan Annabi a zauna lafiya.
Idan ana biye da mu a ranar 8 ga watan Oktoba da ta gabata ne matasa a fadin Najeriya suka fara zanga-zangar neman kawo karshen sashin rundunar yan sanda na SAS lamarin da ya rikide zuwa wani abu na daban aka san makasudin shiryata da aka kai ga rasa rayuka da dukiyoyi Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amerika daga Abuja Najeriya
to a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da karshen labaran duniyar
Maukacin guguwar Ayota ta sauka a gabashin gabar tekun Nicaragua a daren jiya Litinin yayin da ake fargabar aukuwar ambaliyar ruwa da zaizayar kasa a yankin tsakiyar Amurka cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta ce guguwar ta Ayota ta fada wa yankin na Nicaragua ne tana da karfin maki 4 yayin da take tafiya kilomita 210 cikin sa'a daya jama'a da dama sun tsere zuwa neman mafaka yayin da hukumomin yankin suka kwashe dubban mutane a yankunan da suke kasan tuddai gabanin isar guguwar Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rubuto wasu daga cikin mazauna garin Bilwa da ke yankin na Nicaragua suna cewa sun ji karafan da iska ta dauko suna ta bugun gine-gine tamkar yadda harsashi ke fita a bindiga. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya bayyana a gaban wani kwamiti da ke bincike kan zargin cin hanci da rashawa da aka yi a zamanin mulkinsa. Wannan shine karan farko da Zuma ya bayyana a gaban kwamitin binciken tun bayan da ya watsi da shaidar da ya bayar sama da shekara daya. Dan shekara 78 Zuma bai gabatar da wata shaida ba a zaman da aka yi a jiya Litinin kan zargin da ake masa amma ya shigar da korafi kan shugaban kwamitin inda ya nemi ne sauka daga makaminsa domin a ce wasa ba zai masa adalci ba sai dai mataimakin alkali a kwamitin binciken Raymond Zondo ya yi watsi da bukatar ta Zuma inda ya ce tsohon shugaban kasar ya mika wannan bukata ce saboda su abokanai ne a da
Jamhuriyar Niger hukumomi sun karyatar da wasu rahotanni da ke cewa gwamnatin kasar ta fara tattaunawar sirri domin kulle hurda da kasar Isra'ila. Ministan harkokin wajen kasar ta Niger, Kallahan Karau, ya ce gwamnatin ta Niger ta kaddamar da bincike domin gano masu hannu a wannan al'amari da ke wakana a wannan lokaci da ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sulaiman Barma ya aika mana da karin bayani.
Labarin wanda ya karaɗe kafafen sada zumunta a ƙarshen makon jiya ya samo tushe daga wasu kafafen labaran ƙasashen yankin gabas ta tsakiya a cewar su tantaunawa ta yi nisa a tsakanin mahukuntan jamhuriyar Niger da takwarorinsu na Isra'ila da nufin kulla hulɗar diplomasiya sai dai ministan harkokin wajen Niger Kallahan Kurau ya ƙaryatar da wannan labari
babu gaskiya ko guda ciki babu wata aniya da Niger ke nan shina yi da Israel a maido hulɗa ta diplomasiya tsakanin wa'annan ƙasar biyu. Niger muna nan mun dage bisa ga zaman mu na muna cikin komite na AdCOS muna cikin wa'annan biyar ko shida wa'anda adda nauyin a kare haƙƙin ƴan Palestinawa kenan bayyayewa mu yi hulɗa diplomasiya da Israel ga yanzu dai balle ma muna Conseil de Securite kun san Conseil de Securite na Majalisar Ɗinkin Duniya shi ma yana da nashi dokoki da ya ɗauka dangance da wannan matsala ta Palestinawa mu kuma akan muna cikin wannan komite na Majalisar Ɗinkin Duniya na tsaro ya kamata a ce duka dokokin da wannan komite ya ɗauka ya zamanto mu muna sahun gaba na karewa annan dokoki.
A ci gaban wannan labari, kafafan sun bayyana cewa dan takarar jam'iyyar PNDS Bazoum Muhammad na da hannu wajen ganin hulɗa ta kullu a tsakanin kasashen biyu, zargin da minista Kalla Hankurawo ya watsi da shi.
Musan manoyin waɗannan mutanen da sun ka tashi suka watsa tunda kada suna magana dan takarar jam'iyya wanda a bisa iko sai mu ce yalla wannan fituwar da suka yi tana da nasaba da siyasa da yakin zabi na shugaban kasa da za mu tahi nan da wata biyu.
Tunda dai gwamnatin ta Niger ta kaddamar da bincike akan wannan labari da ke bayyana makonni biyu kacal kafin babban taron kungiyar OCE ta kasashen musulmi da zai gudana a nan yamai.
Abin da ya shahi kasashen musulmi duka na duniya, wasu matsaloli, wasu hulɗa, wasu minana duka za mu tattauna a bisa gare shi a nan Niger. Wannan abu shi na da nasaba da shi koko magana da suka fara suna batun dan takarar tarayya. Za mu shira in bincike mu ya kare, zan bayyana muku menene yasa dalilin wannan hituwa wannan abin da aka yada ko in.
Sanarwar da ofishin ministan harkokin wajen Niger ya fitar a jiya Litinin ta jaddada matsayin da kasar ke kansa a game da rikicin Palestine da Isra'ila tun a shekarar 1975. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Salamun Mini Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya da haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kan ga Muhammad Baballe da shirin noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar
cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ja makon da ya gabata, muna tattaunawa da manajan darakta na kamfanin tumatur na Dangote da ke Kadawa a jihar Kano, Abdulkarim Kaita, inda ya fara mana karin bayani kan shirin da suka kaddamar na baiwa manoman tumatur bashi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tambaye shi ko me yasa har yanzu batun shigo da tumatur yake cinyewa duk da irin kokarin da suke yi.
An diga an yi policy, gwamnati mun zauna da su mun ba da hujjar mu kuma sun gamsu kuma sun ba da doka da umarni cewa to daga lokacin tun 2017 February wannan dokar ta fito. Federal Executive Council ta ba da approval cewa to daga yau ba za a sake shigo da tumatur ba na gwangwani ko na leda gabaki daya a kasar. Kuma su masu shigo da shi ta drum inda suka ma'aikatar su suna sarrafa su kuma sai za jirgin ruwa kawai za su shigo da shi. Kuma a haka aka kara harajin da za su biya don a dakile da shigo da shi. To amma duk da wannan
hukumomi da aka dora nauyi kuma akwai makamancin wannan doka ka ambata akan shinkafa kuma sun sai tabbata
ka kai ta yi aiki. To amma kudin da ake fitarwa na shigo da tumatur da ka